babban director mai kula da hukumar da ke fitar da kayayyakin Najeriya domin sayarwa, Mr. Olusegun Awolowo, shine ya sanar da hakan ga manema labarai. Ya ce karancin kuɗi da matsalar tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta ya samu ne sabili da hasarar dala biliyan 30 zuwa 40 da Najeriya take yi a duk shekara a shekaru biyun da suka gabata, lamarin da kuma ya haifar da matsalar tattalin arziki da 'yan Najeriya ba su tsammaci hakan ba. A cewar Mr. Awolowo, idan har Najeriya na buƙatar fita daga wannan matsala da take ciki, to dole ne a gano hanyoyi na fitar da kayayyaki domin samun kuɗaɗen waje da kuma ƙarfafa takardar kuɗin naira, sai kuma uwa uba samun kuɗaɗen waje daga gwamnatin tarayya da kuma na jihohi, wanda ba na man fetur ba. A cewar sa, yanzu haka hukumar da ke kula da fitar da kayayyaki ta Najeriya ta dukufa wajen ganin an samu kuɗaɗen shiga kimanin naira tiriliyan 1.5 zuwa tiriliyan 5 a duk shekara, lamarin da yace zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. To ko me ke haifar da irin wannan hasara da gwamnatin Najeriya ke yi? Tambayar kenan da naiwa masanin tattalin arziki Dr. Muhammad Dauda Kwantagora na Jami'ar Bayero.
Da shugaban kuma da ke taimaka ma don sarrafa kayayyakin arziki da su kasashen waje wata NAPC, inda ya kiyasta cewa Najeriya ta yi asarar dala biliyan 100 saboda faduwar man fetur. Wato wannan ka kiyasta a kudin naira kusan dala biliyan 360 kenan Najeriya ta rasa a shekarar biyu saboda faduwar man fetur. To illa wannan abu shi ne kamar yadda ake ta faɗi, ita Najeriya ka lura arzikinta ya dogara ne kaso kan kuɗin shiganta ya dogara ne kaso kan akan man fetur. Shi kuma man fetur abu ne wanda yake yi ko kana da shi baka da shi ko kan farashin shi, wasu ƙasashe ko kuma wasu ɓangarori na duniya su suke yi mashi farashi. Yanzu saboda samun mai da aka yi kusan ko ina, sannan kuma ita ma Amerika kanta wata tana dama da ke cikin man fetur ma yanzu ta samu na ta mai don watan Shell Oil. To duk wannan da kuma wasu al'amura na samun zaman lafiya da aka yi a yankin wajejen ƙasashen Laraba inda suke da man fetur, to duk wannan ya jawo kuɗin farashin mai ya kasa. To saboda ita Najeriya ta dogara da man fetur, duk lokacin da farashin mai ya kasa kuɗin shiganta yakan tagayyara.
Har ila yau dai masana tattalin arziki da ba 'yan Najeriya kamar gwamnatin tarayyar Najeriya sun yi tufafin cewa komawa harkar gona shine mafita ga gwamnatin Najeriya, inda hukumar da ke kula da fitar da kayayyakin na Najeriya ta bayyana cewa yanzu haka ma dai ta mai da hankali wajen fitar da kwaron koko da kuma kwaron kashu da kuma riɗi, abinda ke samun kasuwa matuka a kasashen yammacin Turai, kamar yadda masanin tattalin arziki Dr. Muhammad Kwantagora ya ƙarin haske.
Shine kowane ƙasa tana ƙoƙari ta ga cewa bata dogara da abu ɗaya ba ko ma'adini ɗaya ko da abu guda ɗaya na kuɗin shiga na rarraba ko ina kafa. Misali, Najeriya kamata ta kuma duba wani sauran ɓangarori kamar ta ɓangaren noma, ta ɓangaren ma'adinai ta ƙoƙari ya zama da cewa akwai abu da ta kwari ta za ta ga sarrafawa tana fitar da shi, wanda kaga wannan ko da an samu faɗuwar kuɗin man fetur kuɗin shiganta ba zai shi na ƙasa ba. Kuma idan kuɗin shiganta yana ƙasa za ta ga cewa yana shafan yawancin al'amuran tattalin arziki na ƙasa. Misali, za ka gwamnati ba za ta iya gudanar da ayyuka na samun na abubuwan more rayuwa ba. Sannan wani lokaci kuma za ka ga cewa dai kusan yanayin tattalin arziki tunda ita gwamnatin ƙasa ita ne mai ƙarfi da kuma tafi tallafawa akan gudanar da tattalin arziki. To idan ba ta samun kuɗin shiga wadatacce, za ka ga ya shafi ayyuka daga gwamnatin tarayya har ƙananan hukumomi, saboda su ma gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi sun dogara ne akan kuɗaɗen da suke karɓowa na ƙasa da dukiyar ƙasa da ake rabawa, wanda shi kuma ya dogara kan kuɗin shiga da aka samu.
Babangida Jibrin, Muryar Amurka daga Lagos.